أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجسوا تعدين المسلمين أيومنا قوم شاهو لكينا جواتا جماد الأولى hijira na da 1447 muna kuma biyar a watan 11 shekara ta 2025. Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel. A ci gaba da karanta littafin Kitabut Tauhid li Sheikh al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sati da ya gabata mun fara karatu a babi na 35 a babin باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. شكر إيماني دا الله مدوكا كن سركي شيني يدادا دا قدار دا الله يسارا وسن منكرن تا آيوي دا دكا حديثان دا سكزو أبابين مسائل سكا رجي مكرن تا دا كلامو كوما دا بايا متأيني تلاور أن أبو بوا دا مكا أمبتا سيمو جداتن بيبير مسائل لين يد سكي. In ba a manta ba, mallam ya kawo ayoyi kamar haka. Akwai fadin Allah madaukakin sarki da farko, wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Lalle kan ba wata musiba da za ta afku, wani bala'i da zai faru face akwai izinin Allah madaukakin sarki. Sai aka ce wa may yu'min billahi, wanda ya amince kenan, ya sallama wa ubangiji, ya hada kalba, lalle Allah zai datar da zuciyarsa zuwa ga imani. Tana daga cikin ayoyin da muka karanta a wancan sati din. Haka mun karanta fadin Allah madaukakin sarki, ko mun karanta fadin da sahabi manzon Allah tabi'i kai yayi alkama, yace mutun ne musifa da za ta afka mashi, ya yadda cewa lalle wannan musifar daga Allah madaukakin sarki take. Shine ma'anar yahdi qalbahu, Allah zai datar da zuciyar shi. Akwai hadisi da muka karanta, shine dai babin aiko, a babin muke aiwa ai na ji kowa kamar dan yi shiru ne. Akwai hadisi da muka karanta na Muslim, riwayar Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara yadda da shi, yace abubuwa guda biyu a cikin wannan al'ummar tashi ba za a daina ba, kuma butulci ne ga tsarin Allah madaukakin sarki, shine yace at'anu fi nasabi wa niyahatu 'ala al-mayyit, sukar nasabar mutane da kuma kuka irin na kin karbar kaddara idan musifar mutuwa ta sauka. Haka nan muka sake karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi dogon bayani cikin shi, laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'awal jahiliya, lalle baya cikin mu wanda idan musiba ta afka mashi zai dinga dukan kumatun shi, yayyaya gari gunan shi, yake fadar maganganu na jahilci na wauta. Muka ce darbul qudud yana cikin duk wani abu da zai sa a wajiki rauni, ko tsala jiki, ko duka, ko rata ya kai, ko mutum ya hau mota ya manne ta ya je yayi accident, ko ya hau babur, ko ya sha giya yake faduwa, duk wani yana daga faduwa a cikin darbul qudud. Duk wanda musifa za ta same shi, wannan baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shaqqal juyub kuma muka ce zai shafi dukiya, mutum ya lalata riga, ko ya kone gida, ko ya kone mota, ko ya sawa wani abu wanda zai zamanto na amfani ne ya salwantar da shi, yana faduwa cikin shaqqul juyub. Da'awal jahiliya kuma duk wata kalma da bata dace ba, kalma mai batanci, kalma mai muni, mutum ya fade ta dan musifa ta afka masa, wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baran-baran da su. Mun karanta a babi din. Haka mun karanta hadisin Anas dan Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah na nufin mutum da alkhairi a rayuwar duniya, to yana gaggauta masa ukuba a rayuwarsa ta duniya. In kaga mutum na yawan fadawa, jarabawa, wasifuna tafa masa daga wannan sai wannan, akwai jinya, akwai rashin lafiya, wasu ma jinyoyin su a rasa abinda suke, wasu su yi shekaru a kwance, wasu su yi watanni a kwance, to duka wannan alama ce ta Allah na mutum na nufin mutum da alkhairi. Har mun bada labarin akwai magabata da suke ganin cewa idan mutum masifa ba ta afka masa ma ba sa yadda su yi mu'amala da shi. Alamar akwai alkhairi a cikin rayuwarka a ga kana fada da jarabawa. Yau ka ci riba gobe ka fadi. Yau ka samu gobe ka rasa. Yau da lafiya gobe ba lafiya. Yau ka yi sammako saboda lafiyar ka kalau. Gobe ai ta jira babu ya aka yi rahin lafiya. Wannan alama ce ta cewa Allah na kaunar mutum. Wanda kuma Allah baya nufin sa da alkhairi. Wa idza arada bi abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yawmul qiyama. Lalle wanda Allah baya nufin sa da alkhairi sai Allah ya rike masa musifu da bala'i, jarraba ba za ta zo masa ba, duk abubuwan da ya aikata sai an cika masa zunuban wannan ayyukan a ranar gobe alkiyama. Da haka kenan alkhairi ne a ga jarrabawa na samun mutum, sharri ne a ga mutum baya yin asara. Akwai mutumin da ko kuɗi baya rasawa, ba zai zube daga ajihunsa ba, ba zai sai wata gona da asara za ta auka mashi ba, ba zai sai wani fuloti ba, duk abin da ya taba kawai kuɗi zai zama. Sai kake ganin kamar tsafi, ko me ya taba kuɗi ne, kuma asara duk yadda za ka yi ka cuce shi ba zai cutu ba, duk yadda za ka yi ka kwankwale ba zai kwankwalu ba. So wannan akwai alamar tsoro a ciki, ba rahin lafiya, ba jinya, ba asara, babu damuwa, wannan akwai abin tsoro a ciki. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan da muka karanta yana cewa inna idhamal jazai ma'a idhamal bala'i. Lalle girman sakamakon bawa a wajen Ubangiji na tattare da girman jarabawar da Allah ya masa a duniya. In kaga yawan sakamakon da zaka samu a lahira to akwai yawan jarabawa. Ni ma mun tattauna abubuwa da yawa a cikin shi. Wannan jarrabawar akwai ta a cikin ƴaƴa, akwai ta a cikin dukiya, akwai ta a cikin gangan jikinka, akwai ta a cikin rayuwa, musamman fadin Allah madaukakin sarki, wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna. To girman jarrabawarka girman sakamako da Allah zai baka. Wannan yasa za ka ga a tarihin annabawa ulul azmi sun fi kowa karɓar jarrabawa. Annabi Nuhu yana daga cikin farkon ulul azmi. Kaga Qur'ani sai da ba mu labarin shekara 950 yayi yana da'awa, kuma babu rana ɗaya da aka kwashe lafiya kalau. Ayi ba ta kashi a gaya masa bakar magana, a dake shi, a sumar da shi, sai da ya shekara 950 ya fi da tsammani. Yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Yace ubangiji kuma na fuddare, ubangiji duka ka halakar da su, karka bar kowa in ba dan cikin yana bane ba, in ba dan namu bane. La tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya kuma ga Allah dalilin, yace in ka bar su ma babu wanda abu da za a ƙara samu, kawai ƴaƴan banza za a yi ta aifa lalata tutsi nan nu. Yubillu ibadak, kuma ƙara batar ma da shirayin za su yi. Wala yalidu illa fajiran kafara, saboda kafirci ya shiga cikin tsatsansa, abinda za su haifa ma kafirai ne. Allah kuma ya karɓi addu'arsa bayan shekara 950. Allah madaukakin sarki ka gaya masa doguwar jarrabawa ya aka sa cikin ulul azmi minar rusul. Akwai annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin ulul azmi ko? Annabi Ibrahim an ka kallon rayuwarsa tana tare da jarrabawa. Yayi da masu bautar rana, yayi da masu bautar wata, yayi da masu bautar taurari, yayi da mahaifin shi masu bautar gumaka, har sai da ta kai an kore shi daga garin su, an gina rami an ci a kona shi, kuma yadda ya ta sintiri da kusan ba wani annabi da irin wannan sintiri din. Asalin haihuwarsa a eriyar Palestine take, ya taho Misra, ya dauki wata matarsa ya kai ta Makka. Kuma yake sintiri tsakanin wannan guraren, tsakanin Lagos da Abuja ko? Ya dawo Palestine, ya taho Misra, ya taho Makka, nan da matarsa, nan da matarsa, kuma ba zuwa ɗaya ba zuwa biyu ba. Har a tarihin sira muna da akwai, ya zo gidansa bayan doguwar tafiya da aka yi fa ta wajen kilomita 700 a kafa, ya zo gidan ɗan baya nan da irin tarayyar da aka masa a gidan da saƙon da ya bada in an zo a gaya wa mai gidan ya kula da kofar gidansa ko? Yana zuwa ya ce ai wannan mutumin da ya zo ya bada saƙo mahaifina ne, ni abin da nake kallo shine nisan zurga zurgar da take tsakani da abin da ya haifar da zurga zurgar wanda fa zurga zurgar ta aje wata mata anan a aje wata mata anan fitinar cikin gidansa ce Allah ya masa jarrabawa mata ba su zauna guri ɗaya ba dahi da uwar gida lafiya kalauhi da ita rim da taya zama yayi zama dadi yayi dadi aka bata kyautar ku yanga he tace ga ta na baka ta waye gari ta kyalla ta ga tayi ciki ya ni ban yi ciki ba ke zaki kawai daga higowa gida daga bada aran ki ko daga bada ki kawai kuma yake ciki ya tace annabi ibrahim to a dauke ta ba na son kara ganin ta kuma Allah ya masa umarni to dan tabora tayi abin kirki tayi hakuri da jarrabawa an yi hijira da ita an je guri da ita aka masa umarni dauke ta ka kaita can wani guri nan ma akwai wata aya da nake son aji kaga wannan fatanar cikin gida ce banda fatanar mahaifinsa banda hutunan masu kaza banda fatanar masu kaza amma dai kaga karshe sai da Allah madaukakin sarki ya maida shi al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin shakiran li al'ummi sai ya ce ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim kaga kenan sai da aka sha wahala sai da aka tsaya Allah ya tsamo shi sannan ya dora shi akan tafarki madaidaici kuma sai Allah ya sa masa yabo kowa yana cewa nasa ne yahuda su ce su a mutanen annabi ibrahim ne kristoci su ce a mutanen annabi ibrahim ne mu mu ce annabi ibrahim namu ne saboda manzon Allah nasa ne kuma dan gidan annabi ibrahim ne alaihi salam yakan ce mahaifina ko babana annabi ibrahim alaihi salam kaga shi ma wannan girman jarrabawa da ya samu sai aka sako shi cikin ulul azumi haka in ka dauki annabi musa kusan ba ma wanda Allah yake bada tarihinsa sau da yawa a alqur'ani kamar annabi musa alaihi salam in kana so kaga annabin da ya sha wahala ya sha fafatawa ya tsaya da tsageru so annabi musa ne alaihi salam kaga shi ma rayuwar sa ta hada da jarrabawa yayi gudun hijira na shekara 8 ko shekara 10 aka ce koma ya sake dawowa garin aka ce wannan tsagiran tsaya a gaban sa ka gaya masa shi ba Allah bane Allah ne kwaya daya aka yi ta musayar maganganu yanzu kai butulsi mun rene ka ba a san mahaifiyarka ba ba a san mahaifinka ba ka muna kisan kai kuma ka dawo ka ce mana wai abinda muke bauta ba daidai bane ba yace duka abinda kuke faɗa nayi su ne a lokacin da babu annabci da sako a hannuna amma yanzu Allah ya gaya mun abinda kuke ba daidai bane kuma annabawa ko banu Isra'il da kuke azabtarwa Allah ya ce a daina azabtar da su kuma saboda kalubalen sakon sa yace a hada mai da wani annabin aikin yafi karfin sa shi kadai amma dai an yi kwashi zubar an yi ta musayar maganganu an hada shi da masu tsafi an hada shi da masu dabo an yi yan kure an kashe daruruwan mutane a gaban sa duk bai canja ba maganganun Misra ya musu ta zafi an fita an biyo su za a halaka su inna la mudrakun kalla inna ma iya rabbi sayahdin aka masa izini da ki kogi ya tsage ya tsallake yana tsallake a fitina bata kare ba mutanen sa suka botau dawo bautar dan baraki yayi fama da su yake tuhumar dan uwan shi bayan an yi wannan ku shiga wancan garin Allah ya muku alƙawarin su illa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna mutanansa da su ya dawo yake he da aka yi tihu na tsawon shekaru a wannan zagayen ma Allah madaukakin sarki Allah ya mai rasuwa to kaga wannan saboda girman jarrabawar da aka masa da bala'in da ya gani shi ma aka sa shi cikin ulul azumi minar rusul sai annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam shi ko aure ma bai samu damar yi ba saboda gwagwarmaya maya ya fado a hannun yahudawa yau kai da za a hada ka da biyu hayudi kwaya daya wallahi ya hana kasar ku zama lafiya kalau to shi gaba daya tsakiyar yahudawar ya taso don haka da bala'i da tashin hankali da musifa haka ya taso kuma tun daga ran haihuwar sa ya fara da musifa da bala'i tun da hidda jarraba aka haife shi mahaifiyarsa kawai ta fita bayan gari Allah ya turo mala'ika aka hura mata ruhi kawai ta haifi ɗa namiji kuma take tambaya ita ma anna yakunu li waladun ko anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya ni ba karuwa ba kuma ban taba mu'amala da wani ɗa namiji ba aka ce haka ubangijin ki ya faɗa aka haifar da yaro gusa da alqur'ani ya faɗa kuma aka bata ga yadda za ta yi naƙuda ga yadda za ta haifi yaro in ta shiga gari fa in matar yayinna tarayinna min albashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ta shigo gari yayi magana wasu suka yadda, wasu suka ce karuwa ce, wasu suka ce dan Allah ne tun daga nan jarrabawa ta fara. Da ya girma jarrabawa ba ta kare ba, har sai da ta kai an nemi rayuwar shi, an zo za a halaka shi. Allah da ya bada labari, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illati ba azal wa ma qataluhu yaqina. A dai kashe shi a zahiri da yaqini ba a kashe shi ba, amma dai abinda ta kai an nemi rayuwa har Allah ya shigo cikin al'amarin ya dauki annabin shi, to ka san bala'in da aka yi fama da shi ba karami bane ba, aka sa cikin ulul azumi. Sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kokowa da yazo da kanshi ya shiga wannan yakin. Akwai Badar ko akwai Uhud, akwai Ahzab, akwai Hunain, akwai Tabuk, sai wanne kuma? Shine Ahzab ai, Khandaki ne Ahzab. Sai kuma akwai nakorar Yahudawa, Jala'ul Yahud, akwai yakin Banu Qainuqa, akwai Banu Nadir, akwai Banu Quraiba. Wannan duk ya kokowa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga, kuma kowanne sai da aka nemi rayuwar shi, banda kuma daidaikun ya ruku kowa da zai yi aiki, ayi kaza ayi kaza. So waɗannan abubuwan da ya shigo ta cikin sa, a masa sambu, a masa dafi, a neme shi har gida za a halaka shi, a bi shi a hanya bayan ya ce zai bar garin, a zo har kofar kogin da yake, a kogon da yake zaune, an jarrabe shi da jinya, an yi shekara uku a cikin garin Makka, duk wanda ya imani ba za a saya ba, ba za a saida masa ba, an yi yunwa har sai da ta kai ta kawo fatar raƙumi da ta bulle a ƙasa ta riɓe, gara ta kama, sai da aka ɗauko ta aka yi abinci da ita saboda tsananin yunwa da bala'i. Da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan annabawa. Don haka to kai ma yanzu idan kana so ka zamanto wani a cikin al'umma, to fa sai da jarrabawa. Ita kuma jarrabawa bai kiranta ake ba fa. Karka ce to bara in taro musifa da bala'i saboda ni ma ake ga cikin masu manyan mutane, ba tare ta ake ba zuwa take. Kawai dai kai fatan in ta zo Allah ya baka hakuri, Allah ya baka juriya. Don haka baya cikin abu, karka je baka ce bara to in taro bala'i. Ka zo nan an ce masa jarrabawa shi ne girman bala'i, to wani ya je tare ya yi fada da gwamna, ya yi fada da shugaban kasa, ya zagi ciyaman, ya zagi masu sarauta, ya zagi masu kuɗi, kawai saboda a yi rigima a kai shi kurkuku. Wannan kuma ka je kai ka jawa kanka duka wani annabawan da muka faɗa ba wanda ya kira rigima zuwa ita ta same shi ta dabaibaye shi, sai dai nemi Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mafita. Don haka kenan idhamal jaza'i ma idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahu. Duk mutanen da Allah ke so to sai ya jarrabe su. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhtu. Wanda ya yarda da jarrabawar Allah to Allah zai yarda da shi, wanda ya fushi Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba. Me ake nufi da fushi? Shine ta kai ka da ka faɗi wasu bakakken maganganu, ka kauce ma hanya, ka je ka yi ta'ammuli da bokaye, ka yi ta'ammuli da yan bori, ni mai nawa Allah, ni kadai aka tsana, kowa masu sabo ba a yi musu ba, ni mai kaza an mun kaza, kana ganin kai ne mai addini. Waɗannan maganganun da za ka yi to akwai butulci, akwai rahin karɓar ƙaddara, wataƙila a dalilin haka sai Allah ya azabtar da mutum a duniya, Allah ya azabtar da mutum a lahira. Kusan shi ne karatun da muka yi a wancan sati ɗin, sai masa'il ɗin da suke cikin babi ɗin, fihi masa'il, kamar shi ne farkon karatun yau ko? Al'ula, matsala ta farko, tafsiru ayati taghabun, an fassara mana ayan nan da take cikin suratu taghabun ko? Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Ba wata musiba da za ta faru face akwai izinin Allah cikin ta. Wanda ya imani da Allah shine ya yadda wannan musifar daga Allah take, Allah ne ya tsara, Allah ne ya so ya jarrabe shi da ita, to Allah zai tabbatar masa da imanin shi. Wannan ita ce abin da muka fara tsinta a cikin babi. As-saniya, abu na biyu, anna hadha min al-imani billahi, yadda da kaddarar, hakuri da jure mata, hakan ma imani ne. Tunda ya ce aiwa mai yu'min billahi ya hadi kalba, yu'min billahi aiwa man sabara ala aqdarillahi wa radiya annaha min indillahi ya hadi kalbahu. Wanda dai ya yadda da wasifa, ya yadda cewa daga Allah take, to Allah zai datar da zuciyarsa akan addinin musulunci. Asalisa, matsala ta uku da muka tsinta a babin, at-ta'anu fil nasabi, sukar nasabar mutane. wata kalmar ƙara tattauna akan sukan nasaba, ya bayani sukan nasaba yake a zamanance a yanzu. Ya sukan nasaba yake a yanzu? Abba anufin nasabi na? A ce wannan ɗan mace ne. To me kenan ɗan mace? Na? Ok, a gidan sarauta idan mutum wani taho yana ji shi saraki ne, shi kaza ce lalla da burai ɗan mace ne, ma'ana shi sarautar bai zai yi ba ko? A ci ko a ce ‘yan mata, ‘yan gidan ‘ya’yan mata sun fi iya yi ko? A wannan babana ji sukan nasaba ce, gaskiya ce aka faɗa yi. Ɗan mace ne, ɗan mace ne, ɗan namiji ne, ɗan namiji ne ko? Na? Ayya cewa, akwai lokacin da aka ji an ce wannan ɗan ƙananan mutane ne. Me ake nufi da ƙananan mutane? Na? Yawa, to idan mutane ba sa magana ɗaya ne aka ce ‘yan ƙananan mutane ne, wannan ma ba sukan nasaba ba ce. Misali, wani ya zo neman aure, aka yi magana, aka ajiye, aka ce an bashi, yarinya tana so, yana santa, kawai daga baya yadda dai samari suke faɗa sai wani ya shigo, ya kuke ce masa let koma ko? Na aka da let koma ya zo da mota da kuɗi ya yi facaka, ko aka ce a wannan ka je ka yi haƙuri? Kaga ya ce musu ƙananan mutane, wannan ba su kan nasaba ba ce ba. Gaskiya ce ya faɗa, ƙananan mutane ne, saboda manyan mutane idan suka yi magana ba sa saba ta. Na? Aka ce ɗan? Ɗan mai faskari kuma aibantawa ce ko? Aibanta sana'a ce. Na? Ɗan? Wallahi ba na ji. Ɗan tafarki? To, me ɗan tafarki? Na? Na? To, ɗan titi. Wani a duba a ce masa ɗan zina ne ko? Alhali ba ɗan zina ba ne, ko a ce ubansa shege ne, alhali ba shege ba ne ba. Yanzu ka gauna wani abu ne da za a liƙa wa gidan, kuma taƙil gidan ya barranta da shi. Amma idan ku ne kuka jawo abin da za a siffanta ku da shi, wannan ba suka ba ce. Amma a faɗi magana da za ta tozarta gidan, ta wulaƙantar da gidan, kaga ta taɓa nasabar gaba ɗaya, za ta taɓa iyaye, za ta taɓa ‘ya’ya, za ta taɓa jikoki, wataƙil duk abin da zai zo saboda an yi faɗa da wani ya faɗi kaza, sai ga wannan siffar tana bin gidan alhali ƙarya ce. Allah ji ƙandar ta Idris ko? Ya ce za su yi shari’a da wani a gaban Allah, ya ce masa ɗan zina, kuma shi ba ɗan zina ba ne ba. Ya ce a garin nan an san mahaifinsa, an san ‘yan uwansa, an san kaza, amma kawai saboda ya tsaya a kan tauhidi, wani tsoho ya ce masa ɗan zina ne. Ya ce za su yi shari’a a gaban Ubangiji, kuma tsotsayi sai rigahi mutuwa. Kasa idan ka cuci mutum ya riga ka mutuwa, to kana da matsala. Mai sauƙi shi ne ka cuci mutum ka riga shi mutuwa, ya fi sauƙi. Saboda in ya tuno cewa wane fi yana gaban Ubangiji, wannan haƙƙin nawa kaɗai zai iya ba shi matsala, zai ce na yafe masa, ya fi sauƙi. To amma wanda ka cuta shi ya mutu, to ina zai yafe maka? Ita kuma an ce duk wanda kuka tsaya a gaban Allah da shi yana da matsala ta kwabo, ba zai yafe maka ba. In dai an je gaban Allah, duk wanda ka cuta, in dai an je gaban Allah, matsala ta kwabo ɗaya, ba za a yafe ta ba a gaban Ubangiji. Ka san me yasa ba zai yafe ba? Na? Saboda ai bai san yadda za ta kaya ba. Wannan kwaban makami ne a ranar gobe alkiyama, da wannan kwaban ya ga aljanna. So in yafe ta yafe aljannarsa, saboda za a iya zuwa a auna a ga tsakanin lada da alhaki kyam da kyam, daidai da daidai suke. To sai wani ya cuce ka kwabo, kaga koyi aka kawo aka ɗora, ba an tsira ba? Idan ladansa sun ƙare ba ana ɗaukan zunubi a ɗora ba? To ai koyi aka rage zunubi, ladan da zai rinja. Shi yasa to duk wanda kuka je gaban Allah ba zai yafe maka ba. Inda a ce lissafin iri na duniya ne, a ce wanda ya ci 50 ya tsallake, sai ka samu 80, sai wani ɗan uwanka ya ce dala ɗan cira mun 10 a ciki. To ai ko ka cira masa 10 kana da 70 ka tsallake, za ka iya cira masa. Wani ya ce cira mun 5, za ka iya cira masa. Cira mun 2, zan cira masa. ba za ka cira bane har sai idan ka zo 50 to ita lahira ba irin wannan lissafin bane ba kowa a tsorace yake yasa aka ce yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an ba ita bace ba ko yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi a wannan ranar kowa akwai abin da ya sha kansa matsalar sa take saboda kuka aida babanka kamar ai zai iya goga ma matsala a duniya ne idan bala'i yayi bala'i kana gaban yan sanda sun saka akanta ko kana sel da an ce babanka yana sallama haika ji sanyi tunda da yanzu in gidanku sun zo akwai yiwuwar za a samu matsala kamar yadda in babanka ne yake hannun yan sanda ko yake hannun alkali da ya ga ƴaƴansa sun shigo kotu ya ji sanyi to yanzu ƴaƴansa sun fara zuwa ni ma za a san ina da dama to a gaban Allah ba za a haɗu ba ma barantana ka san za su yi maka yadda matarka in ta jangwalo rikici akwai mutumin da kullum yana gurin ƴan sanda saboda matarsa mai rikici ce yau ta taɓo da wannan yau sun yi da makwabta yau sun yi da kishiyoyi yau an kai ta yau suna kullum bai da hutu to a gaban Allah ba zai daba ta jawo masa irin wannan matsala din to kaga kenan tunda kowa akwai abin da zai sha kansa a ranar gobe alkiyama ba wanda zai iya bada lada a gaban Ubangiji dan haka suka dai muna magana akan at-ta'anu fil nasabi duk wanda ka soki nasabarsa ka lalata masa nasaba kuma ya zamanto akwai haƙƙi a ciki ba zai iya yafiya ba in ya tafi gaban Allah madaukakin sarki sai an yi shari'a a gaban Allah mun ce kuma sukan nasaba shine kalikawa nasabar abin da zai aibata ta wanda baya cikin nasabar kuma na'am kamar a ce dan mahaukaciya eh me ake nufi da dan mahaukaciya na'am wato akwai abin da yake kamar cin zarafi ne da cin mutunci ko da ke himma zai amma ba sukan nasaba bace ita wannan yanzu dan Allah ya jarrabi mahaifiyar mutum ko dan ya jarrabi mahaifin mutum da rahin lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki abin a cikin abin da za a aibanta mutum da shi dan mutum ya je neman aure sai aka ce Allah ya jarrabi mahaifiyarsa da rahin lafiya ta hankali sai a hana shi aure ba zai sa a hana shi aure ba Allah ya jarrabi mahaifinsa da rashin lafiya ta hankali sai a hana shi aure ba za a hana shi aure ba amma ka gaya wa mutum kuma wance wane babarka kaza ce ko mahaifinka kaza ne wannan kuma cin zarafi ne da cin mutunci amma ba sukan nasaba bace ba saboda dan ka gaya mun abin da Allah ya jarrabe mu da shi wanda ba mu muka wa kanmu ba bayan Allah ta nasabar a gurin masu imani ai mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah kai mun addu'a hankalina yana ficewa fadi ban san inda na fadi ba kuma har in yi tsarara sai ce zan yi addu'a Allah ya baki sauki ko ki hakuri kina da sakamakon gidan aljanna na wani akwai jarrabawar da Allah zai maka kamar yadda muka faɗa yanzu a wannan babi ko idhamal jazai ma idhamil bala'i girman sakamako tare da girman jarrabawar ne da Allah yake wa mutum sai ce to ko ki hakuri Allah ya baki aljanna ko mu yi addu'a Allah ya baki sauki tace manzo Allah zan yi hakuri tace amma idan farfadiyar ta zo na fadi nakan yi tsarara tunda ban san inda zan fadi ba tace kamar addu'a duk lokacin da zan fadi kada tsirici na ya fita sai kuma aka yi mata addu'ar tsiricin ya ba zai ƙara fita ba da haka duk inda za ta fadi duk yanayin da za ta fadi ba wanda zai iya ganin tsiricin ta da haka faduwar ƴaƴa mata yana daga cikin abin da yake da barazana da tashin hankali yana daga cikin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa mata masu sa wando addu'a ko mace mai sa wando Allah ya mata albarka ko kuma da mata duk ba sa wando na ko ba ka bane ba ita faduwar mace batta da kyau to a dalilin rahin kyanta yasa ake so mata ya damanto suna ta'ammuli da wando yasa har a jahiliya fa akwai wanduna amma mata suka fi sa wando amma zai ga namiji da wandonsa tsaf mace kuma ita ce mai matsala yanzu mace lokacin da ake hawa babur ya ga ta tsare babur nan mutane a majalisa nan mutane a majalisa kuma ya ga tana haka tana tattare zane in ta daga za ta hawa dai kowa kawai da kai saboda akwai matsala amma inda da wandonta fa ba matsala da haka yana daga cikin akwai wanduna da yawa da ake sayarwa, yana daga cikin ladabin da mata ya kamata su riƙa wa kansu, su sa waɗannan wandunan su ɗaure zani akan wannan, su ba wanda zai samu dahi. Saboda haka ko sallah za ta, yana daga cikin abin da yake taimaka mata wajen rufe tsirincinta da al'auranta. Saboda mace in ta ɗaure zani wani lokacin za ta yi ruku sai ga ɓangaren ƙafarta wani lokacin yana ɗagewa, amma idan tana da dogon wando musamman ma aka yi sa'a mai fantalo ne mai saukan har kan takalminta, tana samun abin da zai ƙara rufe mata, ta samu rigar embol mai dogon hannu ta shiga ciki, a yi sa'a ma mai lullubin kai ce har yau, yana cikin abin da zai taimaka mata wajen rufe jikinta a wajen sallah da tsirincinta a lokacin da za ta fito cikin unguwa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Da haka dai su kan nasaba mun fahimci a wannan babin yana jawo bala'i duk da ba ɓangaren abin da yake da alaƙa da haƙuri ba ne ba. Arabi'a, matsala ta hudu, shiddatul wa'id fi man daraba al-hududa, mun ji tsananin sakamakon bala'in wanda yake dukan jiki saboda musifa ta faru. Wa shaqqal juyub fi man daraba al-hududa wa shaqqal juyuba, ya yaga tufafi wa da'a bi da'awar jahiliya, ya faɗi munanan kalmomi saboda masifa ta afka masa. Menene girman narkon azabar da aka faɗa a babin? Na'am, kuna jin ka? Na'am, girman bala'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba kai, ba za ku taɓa haɗuwa da shi ba, ba za ku taɓa haɗa gurin zama ba, ba za ku taɓa haɗa soyayya ba, ba zai taɓa cetonka ba, ba zai taɓa biyowa ta kanka ba. Wannan ya kai girman bala'i. Duk abin da za a yi manzon Allah ya ce ba ni ba kai, wallahi isa bala'i. Yasa duk abin da ka ji manzon Allah ya ce ba na tare da shi, ba namu ba ne, ba ɗan cikinmu ba ne, kar ka yarda kai. Kuma mun fassara dalbul hudud wa shaqqul juyub wa da'a ko wa da'awatul jahiliya ko? Mai muka ba da labari akan darbul hudud, dukan kumatu, mun ce mai dame dame zai iya shiga ciki akan darbul hudud. Na? Kace bata dukiya? A'a, ai had shine kunci ko? So idan aka ba mutum wasa bala'i sai ya daki kumatunsa, menene muka ce zai shiga cikin dukan kumatu? Abin da muka faɗa a darbul hudud shine duk wani abu da zai taɓa jikinka ko lafiyarka, to yana faɗo a cikin darbul hudud. Ai wancan dan akai haka mutum ne yake dukan jikinsa, haka ko? To duk wani abu da zai taɓa lafiyarka yana faɗo a darbul hudud. Akwai wanda ransu ya ɓaci suka shiga damuwa, ba suna ba su ɗaura igiya ba, ya sa wuya sa ya rataye kansa, to wannan ratayar kansa da me yafi kama? Darbul hudud ko shaqqul juyub? Na? Kamar tsoro kuke jefa. Darbul hudud ya fi kama da dukan jiki, saboda ai lahalin da za a yi a rataya jiki zaiwa ko kaya? Jiki zaiwa. Yanzu idan mutum yana da miliyan 100 sai aka rataye shi, jikinsa ne ya samu matsala ko kudinsa? Jikinsa ne ya samu matsala. Kenan muka ce in zauna so mu fahimci hadisin a yanzu, duk wata musifa da ta afka wa dan adam sai ya afka wa jikinsa rauni, to yana faɗuwa a cikin darbul hudud. Akwai wanda ransa in ya ɓaci sai ya tsala jikinsa, jini ya zuba, kawai za a ga ya karɓi wuƙa tsat, kawai ya tsara ya ƙare yatsunsa, lokacin da jini zai fito kuma sai ji jikinsa ya yi sanyi. To saboda ranka ya ɓaci sai ka tsala hannunka, jini ya fito, manzon Allah ya ce ba kwa tare da shi. Wani kuma ransa ya ɓaci sai ya kama kan abango yana bugawa, wani ya faɗi puk ya suma, bayan ya farfasa gohinsa ko ya farfasa kansa in ya tahi to kuma ya huce. To duk wanda ransa ya ɓaci ya kama bango yake bugawa, to wannan baya tare da su. Ko wata ranta da ya ɓaci sai ta zazzagawa kanta kananzir, ko ta zazzagawa kanta fetur, sai ta ƙone ta an kanta, ya fi kama da darbul hudud ko ya fi kama da shaqqul juyub? Na? Ya fi kama da darbul hudud. Da haka duk wanda ya maka bala'i a duniya da kake ji za ka ƙone kanka, to da ka ƙone kanka ka ƙone ko? ne tun ina yaro fata wanda na bawa kaina duk wanda ya bata min rai in da ya bacin ran zai iya sawa in zazzaga wa kaina kana zir na kone to a garo ne ya bata min ran kone kamar ya fi kusa da hankali aiko saboda duk lokacin da ka zazzaga wa kanka kana zir ka kone kanka to ya bacin ran ya fita kenan sanaya zaka yi a gaban ubangiji da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin abin da ka halaka kanka da shi da irin wannan abin za a ke ma azaba a ranar gobe alkiyama to a wuta ake sake sa maka nazar ana kona ka a cikin wuta ko a sa fetur a kona ka lalle akwai masifa akwai bala'i shakul jufa na shi kuma shine wanda dukiya duk bakin cikin da zai sa ka salwantar da dukiya so wannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da shi wani lokacin nakan dan so mu fudda waɗannan abubuwan ne saboda akwai kananan abubuwa da suke tare da mu wani lokacin idan ran mutun ya baci matarka ta miƙo maka abinci a kwano ana zance ka jiran ka ya baci gole in ya juya he wurgar da kwano fak da abin da ke cikin kwanan da kwanan duka he fasa su yanzu asarar dukiya ta shigo ciki ko ba haka bane ba to bakin cikin da zai sa alalata dukiya wannan yana raba mutun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daki amarya fa ma kace dama kan yaya ga tufafi menene zai higo cikin yaya ga tufafi yanzu akwai matar da in ta bata mata rai ita kuma in ta dauki gatari da tibinka da motarka da ware ne duk ta yi fata fata da su ita ma na faɗo a cikin shakul ju na ba nata bane a nata ne yana faɗo a shakul ju amma yanzu wannan namijinta ne na almubazzaranci ne ko to ya za a yi tunda matarka ce ai muna karatu ne idan matar karanta ya ɓaci da tibinka inci 60 kawai tana ɗaukan dutse kwas ta buge ta tace kowa ma ya haƙura da kallon yanzu in kai ne taka kai to manzon Allah ya ce ba shi ba kai a bisa abin da muke karantawa shaqqul jub lalata dukiya to amma matarka ta fasa maka ko matarka ce ta aure kuma kana son ta ya za a yi na kace in ta je gida ta huta za a yi da tebur na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da ɗaya daga cikin matan shi akwai da ta kawo masa wani abu a cikin ƙwarya ɗaya matar da haushi ya kama ta da ciwo kawai da ta kama ƙwaryar kawai fak ita buga ta da bango sai manzon Allah ya ce at'amu bi ta'am abinci ni aka kawo kika lalata hakin biya wal qas'atu bil qas'a ƙwarya da ƙwarya yadda kika fasa wannan ƙwaryar to sai an biya da ƙwaryar ki tana da ita ma sabuwar ƙwarya sai manzon Allah ya dauko sai ya meka wannan da aka fasa mata ƙwaryar ta so ka'ida idan mace ta yi barna a gida a kayan da ba nata ba to anata ake dauka a biya ko ba daina son ake ba dan idan ran da aka yi wannan biyan ƙwaryar ba ta je gida ba ba a yi fada ba ba a yi zage-zage ba to kar ta fasa TV ka kama ta kuma ka faffalla mata mari ka ce shegiya yar matsiya ta babu a gida kuma ka ce a biya TV yanzu kaga akwai wata matsalar kenan amma kin fasa TV salin alin to a cire wadda ta fasa a kai mata daki sai a dauko tata da tazo da ita sai a kawo dakin da ta fasa shikenan sai ra'a ta kare da haka mutum idan ba dukiyarsa ba ce saboda ransa ya ɓaci sai ya lalata ta to biya zai yi ya fi hinka ka huci ka huci to yanzu biya amma idan naka ne ka salwantar wa za ka biya ba wanda za ka biya to saboda akwai nau'i na almubazzaranci da kin yadda da ƙaddara kuma har kin yadda ya fito fili a aikace sai manzo Allah ya ce baya tare da wannan mutumin da abi da'awal jahiliya wannan kuma furici da zai fito da baki duk musifar da za ta auka mutum ka faɗi lafazin da mutane za su ce inna lillahi ko bai daɗi ba so wannan ma yana fitar da mutum daga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am akwai na'am sai yasa to yanzu kaga misali wannan tattaunawa da muke kamar ta bujiro da wata matsala ko mutun ya noma shinkafa ya zuba tarin dukiya kuma sai shinkafar ta kin yadda yake so yaga in aka sare ta ma ko ta kansa baji zai ne kawai sa mata wuta yanzu ba sai wace ne yake ce ayi hakuri min al-imani ko as-sabru ala aqdarillahi imani ne ka karbi kaddara yanzu kawai ga yare ne abinda za a bahi kuma Allah ne ya sa ruwa ba zai zo da ba sai ka sa mata wuta yanzu ya dada kaddara ya yadda abinda Allah ya tsara masa to sun da yaki yadda yayi fito na fito da ubangiji abinda ka bani din ma bana so na kone yana daga cikin dalilan da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna baya tare da mu shi yasa karba ka dauka yanzu hey mutun ya gari ka sahi ne matsala akwai wanda musifa za ta zabe hey abinda yafi ya gari ga yanzu a ce mai ya gari ga baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya kwankwatse mota kuma yana tare da manzon Allah a kiyasi ma abi daidai ba kenan kaga kenan idan mutun zai yaga wannan rigar da kake ganin ba komai bace ba so idan kuma ya lalata mota fa ko kuma ba kwa bane ke iya ga rigar fa yanzu in banda a lokacin baya da Hulk Hogan ko shine idan zai wrestle ransa ya bace in ya kama rigar sa in ya mata haka sai ya daya ita to yanzu ba kwa bane zai iya ga rigar saboda dinki ne mai kyau teloli sun take da zare mai kyau ko wata kalle dai ka ciccira ɗan maballayan amma yanzu akwai abubuwa da yawa da za a lalata gilasan gida motoci asawa gida akwai hanyar barna da ya fita da to in kace duka waɗannan banda su heri ga me ga sakon manzo Allah kamar bai iso ba kenan amma duk wata dukiya da zaka salwanta ita ake yin magana akan ta Allah rufa mana asiri da abi da awal jahiliya muka ce duk wani mummunan lafazi da mutun zai yana fadowa ciki na'am wa alaikum assalam na'am na'am suna yin na'am okay wato suna su hankalin kenan wato su turawai da suka ci gaba maimakon ka farfasa na gidanka idan ranka ya ɓaci kaifi to akwai guri da aka ware iya kudinka iya abin da zaka fasa na kace eh akwai asarar duki amma watakila akwai dan nau'i na hankali na rahin hankali a ciki rahin hankali shi kamar hankali ne yanzu kaga madadi yanzu ka rurrusa gidajen gidanka akwai renovation ai amma dama can an yi ne dan a fasa idan ka farfasa ka ji dadi kawai sharewa za a yi aje a yi recycling kuma sai ka biya sai ka tafi Allah rufa asiri to har shi din yana fadowa a ciki abinda musulunci ke so komai idan arziki ne komai idan lafiya ce komai idan ladabi ne musulunci so yake a tarare shi kage yadda Allah yake ka lafiya kalo salim alim to in san samu ne kuma ga ubangiji salim alim kada kawai dan ranka ya baci ka mekawa inji dan yatsa fiat ya yanki ka je wajen Allah da dan yatsa tara Allah baya so in san samu ne yadda Allah yayi mu lafiya yu da gaban mu lafiya kalau ka je wa Allah da waɗannan gaban lafiya kalau yafi komai dadi kuma ka tashi a gaban ubangiji alamar fa ka tsallake ka tashi a ranar gobe alkiyama ka ganka lafiya simbul alama ka tsallake yanzu da ka yanke dan yatsarka a duniya baka so kuma sai Allah baka yi a lahira da aka tashi a ranar gobe alkiyama ka ganka da dan yatsa tara a cikin darbul hudud alama ce ta Allah sai ya tuhume ka ina ka kai dan yatsan da na baka idan Allah ya tambaye ka ina ka kai dan yatsan da na baka a ina zaka nemo shi babu inda zaka nemo shi da haka kenan abinda shari'a take fada duk lafiyar da Allah ya baka ka tarere ta duk arzikin da Allah ya baka ka tarere shi musulunci baya son almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura haka ma Allah ya fada masu almubazzaranci yan uwan shaytanu ne shi kuma shaytan yana cikin wanda suka fara wa Allah madaukakin sarki butulci Allah ya tsare mu alamatu iradatillahi bi abdihi alkhaira, alamun Allah na nufin alkhairi da mutum. Mecece alamar Allah na nufin alkhairi da mutum? Ababin da muka karanta, jarrabawa. Jarrabawa alama ce ta kuna tare da Allah madaukakin sarki. Kuma mu misalin jarrabawa a zamanin shi na akwai rahin lafiya daya, na akwai gobara biyu, a bar wani faɗi mana, aka faɗi daya tace fari ko karancin samun ruwan sama ko rashin cikakken samun amfanin gona, uku matsala akan abun hawa, hudu na kace karayar arziki, biyar na kasu min al'amwali ko wal anfusi was samarat, sai kuma me na kace kaddara kangarewar yaya hina yara daga cikin wal anfusi was samarat. Al anfus shine rayuwarka ko rayuwar yayanka ko rayuwar iyalinka, Allah ya sa tangarda a ciki, ai tawaya ce, kowa yadda yake so ya gani, ba haka ya gani ba, to na kasa ta shigo ciki. To kai hakuri, wannan jarrabawa ce ita ma yana daga cikin abin da Allah ke jarraba mutum da shi. Don ji banji ba kun yi zancen account, akwai jarrabar iyaye, wanda iyayensa ake masa jarrabawa, iyayen da ya juya ya juya sun ki da dadi, uwarsa tana fada da matarsa ko baban sa, shi kuma yake zama dan na ko kuma yake kwacewa, yake kwacewa dan sa albahi, ko a kwacewa dan albahi, wannan ba jarraba bace ba fa, karwa ku dora mana magana ku kikan gare iyayen ku saboda wannan ko yanzu da mahaifinka yana kwatar albahin ka, wannan ba matsala bace gaskiya, saboda ku ka tsaya kuka yi lissafi zaka ga ya cancanta ya kwaci albahin ka wallahi, kawai da Allah ya baka wanda zai hakuri da abin da ka bashi, amma ya kwata ya ci sak na, saboda ayan ce anta wa maluka li abika, da kai da dukiyar din na babanka ne, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu abin da ɗa zai yi a duniya ya biya mahaifinsa, babu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu wa yu'tiqahu, sai dai idan bala'in jarrabawa ce ta sa'u ban ya fada hannun yanki da nafas, a nemi duk abin da ake nema ya bada, duk abin da ake nema ya karbo mahaifin, to wannan bala'in shine kadai abin da za a iya cewa ka biya mahaifinka, don ku azai so a ce mahaifinka ya fada hannun yanki da nafas saboda ya biya shi, ba a iya biyan mahaifi, wannan na mahaifi ne fa manzon Allah ya kwatanta, mahaifiya ko ba a biyanta. Abdullah dan Umar yana aikin haji, ya haɗu da wani bawan Allah, ya goyo mahaifiyarsa tun daga garinsu har zuwa Makka a gadan bayansa, aka yi kawo ta, da aka zo aikin haji haka yake dawafi tana bayansa, ya goyo ta kuma yana waka yana jin daɗi a ransa, yana cewa inni laha ba'iruha almuzallalu in yaz'ar ba'iruha lam uz'ari, yace ni kam horarren raƙuminta ne, abun hawanta ne da baya da tangarda, in raƙumi zai mata tusu yace ni ba zan taɓa tusu ba. Ya gama aikin haji yayi sa'ayi da ita, yayi safa da Marwa, tana baya dam yadda ta goye ya goye ta, da ya gama aiki aka yi kwalkwal aka yi saisaye, ita ta yi komai nata na aikin haji shi ma ya nasa, sai ya ga Abdullahi dan Umar yadda aka kiwaye ana tambaye tambaye, aka ce wannan aka ce sahabin manzon Allah ne, sai zai ce to wannan mahaifiya ta ce ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, ga abin da nake, sai yake ta atarani jazaituha, kana ganin na saka mata abin da ta mu, yace walau bi zafratin wahida, yace ko nidi daya a lokacin naƙuda Allah baka biya ba, ga mata nan ku tambaye su, wallahi ko matanka ce za ta haihu in ka kuskura ka tsaya a naƙin da take naƙuda sai kai kuka ko ba ai, duk ran da matanka za ta haihu je ka tsaya ta ayyuka a gaban ka, in kaga yadda take runkoso da bala'i da ihu da karaji wallahi kai kuka to wannan kawai dan ka goyo ta ba ka ce ka biya sai ko yunkuri daya wallahi baka biya ba so ba a biyan mahaifa dan haka duk abin da mahaifi ya ci ya ci saka kawai dai wani karatun Allah ya sa iyaye kar su gane kawai shine zama lafiya eh in ba su gane ba a zauna lafiya kalau kawai in kuma Allah ya hada ka da mai hakuri abinda ka bashi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya to wannan kawai Allah godiya yana daga cikin wata baiwa haihu da Allah madaukakin sarki ya maka amma dai ayyan su daina wa iyayen su rowa idan kun yi royar wallahi watan wata rana zaka wayi gari kaga duk wanda ka ba kudin ka bai cancanta ba wallahi mahaifinka ne idan ka bashi ko mahaifiyarka sai idan ka bata ta cancanta kuma ta ci sak kuma baka da asara amma in Allah ya dauke ta ko ya dauke shi akwai lokacin da za ka ga a duniya duk wanda ya ci kudinka ko ka bashi za ka ga abin zai ci da yawa halar da zai ci ba ko ba haka bane ba da yanzu ka auri mace ka kera mata gida ka bata abinci ka bata mota to a dalilin me da ta ba me me tama amma da mahaifiyarka tana nan sai ka kera mata gida ka sai mata mota ka dauka mata yan aiki ka mai da ita sarauniya asara me kai wallahi ba kai asara ba amma da yawan yaya sai su mai da yaya iyayensu a wata irin kazantacciyar rayuwa matansu kuma su jiya musu jin dadi hajiyoyi su sa atamfa mai tsada gwalagwalai da sarkoki da motoci da kudade amma iyayensu wani lokacin sai sun yi bara a gurin matan wannan matakar da ta ci wallahi banza ta ci duk da cewa in ta ci din akwai sadaka amma ya kai na mahaifiyarka wallahi bai kai ba so iya ribar ka kai kokari ka faranta mata tama addu'a kafin ta mutu wallahi duk wanda bai samu addu'a iyayensa ba kafin su mutu in aka bar shi wallahi zai sha wahala da haka yanzu wanda yake da iyaye wallahi satar ansa ci ko ba komai karka yadda babanka ya sai ruwa baka aiki ko baka sana'a so da babanka yake sayan barar ruwa naira 777 ka dora wa kanka kawai zaka ke dauko masa ruwa kana tashi da safa kawai ka zo ka jidin ruwa ka cika masa gida akwai kayansa ka wanke ka goge akwai wasu aikace-aikace na tsakar gida na babarka ka tayata sai kuma ka ci na banza tuwo da safe sai kai wanka ka fita zaka ji sun ce Allah ya kiyaye a dawo lafiya saboda ko ba komai ai ka rage musu wata wahala za a kai nika babanka shekara 60 ya dauko kwarya zai kai nika kuma kai kai wanka zaka tafi filin bol kai kokari ka kai wannan nika wallahi zai ji sanyi a ransa so wanda bai aiki yayi kokari wallahi yanzu da wannan dakai ruwan da kai nika da yan kananan wanke-wanke da dan zuwa gida da bukatar a dauke masa hira ka dan zauna ku yi hira da shi yana Allah ya gafarta maka kai ma Allah ya ji kanka Allah ya baka mai maka wallahi hannun jari kake kafawa ko baya nan wannan addu'ar ba ta faduwa a banza amma duk wanda bai samu addu'ar iyayensa ba Allah ya sa ka gaba lafiya Allah ya baka mai maka Allah ai kana da matsala yasa za ka ga mutane da yawa matansu suna garan su suna ba su wahala saboda inda ya kamata su kashe kudin ba su kashe ba raka yanzu ka bar babanka kawai duk abin da zai ci ya ci in kai ma yi gurin boye kudi ka sa dan mukulli mai karfi to ba hidaya ka ce babanka ji garin dugudugu ina ajiya a wannan gurin sai dai akwai yanda an ka ba su wannan damar kuma gaba ɗaya za a durƙusa saboda zai iya cinye komai alamatu iradatin lahi bi abdihi alkhaira sai kuma asadisa iradatin lahi bihi sharra alama cewa bawa ana nufinsa da sharri ne akwai barazana a cikin rayuwar kawai kaga baka asara wallahi duk lokacin da kaga baka asara akwai problem akwai matsala duk wani analysis da kamfanin nuka suke yi za a kare kowane irin analysis amma da kare za ga asara ta shigo ciki so wannan alama ce ta cewa masu wannan hannun jarin akwai bala'i akwai jaraba a ciki yanzu ba dangota bane ake ba irin su ta da dangota bai yi ba amma yana gama rufanar din sa za ta fara aiki duk wanda ya san dan gota daga lokacin da ya farfara za ga ya wata irin canjawa ya zama wani rasta gahin sa ya fito tsufan sa ya fito saboda ya gama saba buliyoyin naira kun a lokacin ya fahimci ma mecece Najeriya ta kunna ga asara ga dukiya ga sauki amma aka ce ba a san saukin saboda yana rage mai duk sati ko duk sati biyu ko duk sati uku aka sake haifar da wata masifa ta yan fenga san take ko yanzu da fetur ya koma duk inda zaka haife ta rajara ya kai 950 ko 960 saboda kawai talakan ne ba a so ya ji sauki so ko kana da kuɗi akwai lokacin da zaka wallahi ba zaka yi bacci ba saboda kai asarar da zaka yi talaka ta kwana daya wallahi idan mai kuɗi yayi wannan asarar inda za a dauka a raba wa dangin ku duka arziki lokacin da Tesla ta samu problem duk garin gumal in aka raba wannan asarar da Tesla ta yi kowa mai kuɗi ne wai bi bi labarin kamfanin Tesla kwanakin baya wata jirin giyar asara asarar da yayi ta kwana daya inda za a raba mutanen gumal a ba su kuɗi kowa ya yi kuɗi asarar kwana daya tak na sai da ya sako daga kan mai kuɗi na duniya in aka gaya maka kuɗin sa za ka yi da wallahi mai hankali dai ba zai faɗa ba wanda ya karanta ya ga yadda tarin kuɗin sa yake inda za ka jera kuɗin sa zai kai tsawon ina na? Zai kai? A'a kawai naira daya a ɗora note daya a ɗora daya akan daya a ɗora daya akan daya su tashi gaba sama kana ganin za su je ina daga ƙasa in ka daga kai ina za ka hango su ka je ka karanta labarin yana nan an kalla ga fadin dala ko to in an ɗora daya akan daya an ɗora daya akan daya an ɗora daya akan daya an faɗi adadin tsawon da za ta yi ba zan faɗa bane ba saboda duk wanda ya ji zai ce wannan malamin ya share daya saboda ba kowa da labari ake faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya san inda zai faɗi maganganun sa aka kare ta hehejawa kansa wani lokaci na taɓa faɗar wata magana ga mai media nan na faɗo da labari na ce akwai garin da duk garin ba a rufe kofa ba a rufe ɗaki kuma ba a yin kofa in an yi gida kawai zan tsaye na ga yayanka ya sa a kilif sai na ce to yanzu kaga mutane ba san ba inda na nemo wannan labarin ba su san ba inda na karanta wani yana zaune zai ce ƙarya ne sai na yi browsing sai na ɗauko hoton garin sai na tura masa to in ka yi sharing wannan in sharing garin mutum sai ya gan su tare ina zaune da gona a bakin kasuwa ya sake ɗora shi mai na tura masa saboda tabbas inda gona bai ce ya za a yi a ce an yi gida ba kofa ya za a yi a ce an yi ɗaki ba kofa su garin ba a sata kwata-kwata ba a taɓa sata a garin ba ta wannan labarin in na faɗa muku wallahi kowa ya kare ta an ba su aba amma ka je ka yi browsing ka gani adadin mai Tesla idan aka jera kuɗinsa daga ƙasa ina zai je za ka sha mamaki to amma ka ga da ya yi asarar wannan ta rana ɗaya ba ina nufin wancan kuma dan ya yi asara shi kuma a matsayin sana'ar ne ko akwai wata mafita a ciki ba wani abu da zai samu tunda bai da wata alaƙa da musulunci mai alaƙa da musulunci shine idan asara ta zo masa ake tsammani wannan ta zama wasan masa kafara da kankarar zunubi idan ya yi haƙuri at-sabi'a alamatu hubbillahi lil'abd alamar son Allah maɗaukakin sarki ga bawa shine idan jarrabawa ta same shi ya yi haƙuri ya fawwala wa Allah to Allah sai ya ƙaunace shi at-samina taharimu sakhti haramta wa mutum fishi da samun damuwa da shiga ƙunci da fadar bakaƙen maganganu don musifa ta same shi a tasi'a sawabun riba bil bala'i sakamakon wanda ya yadda da haƙuri a da jarrabawa bala'i in yi afka maka kai haƙuri menene in bala'i ya same ka kai haƙuri menene sakamakon ababi menene sakamakon haƙuri da bala'i idan ya zo na inna wa man yu'min billahi yahdi qalba ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba ba shi bane ba na
ban ji ba wallahi ban ji ba ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i he dai ba mu kawo ayar a cikin babin ba kuma za ta yi daidai amma ba mu kawo ta a babin ba faman radiya falahu ar-ridha za mu dauki daya daga ciki duk wanda ya yarda Allah zai yarda da shi daya daga cikin sakamakon banda shi fa na inna idhamal jazaa'i ba'a idhamil bala'i girman sakamakon bala'i to sakamakon girman bala'in ne yawan bala'in ka yawan ladanka shine sawabur ridha bil bala'i in Allah ya baka jarrabawa ta bala'i kai hakuri to girman bala'in girman sakamakon a wajen Allah madaukakin sarki yana dalilin ma da ya zagaye na dauko malakin soshin ulul azmi minar rusuli da yadda suka hakuri da bala'in da kuma yadda Allah ya kamba mai girman su da sakamakon su abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan da mun aiki da abinda ya dace subhanaka allahumma na ko ba daga hannun kai na kace misali amin faɗa mana kamar gaya wa mutum abinda ba laifinsu ba ne ba sababinsu ba ne ka liƙa musu shine kamar da muka ce wani an ce masa ɗan zina ko ɗan kaza yamin ka ga mutum ka ce masa ɗan zina ba ɗan zina ba ne ba aka lalata wannan nasaba ɗin wane da hida wane ba aure aka yi ba aka haifi yaro in dai ba a samu gurin da aka bambance wannan gurin ba ai ka fata wannan nasaba ɗin amma dan iyayensa suna da wata na ƙasa ko ta talauci ko ta kaza dan ka faɗi wannan a gurin mai hankali ba suka bace ba idan mutum wane babansa talaka ne sai aka ce babansa talaka ne me a ciki a gurin masu hankali masu addini wannan ba suka bace ba amma an ka ce wane ba aure aka haife shi ko da fa masu addini za su mu'amalance shi amma akwai wata susa a cikin rai to kuma abin idan ba gaskiya bane ba na'am wa alaikum kamar gaya wa mutane mayu a ce gidan suwa ne mayu ne kaga karmar mayu ba ta nasaba ce kuma tanti ne da yake bin gida kuma kalmar mayu galibi bahaushe yana fada kawai dan ya bata gida ne wallahi dai ba mayu bane ba mallam ba ya fadi wata magana da Al-Hassan Sa'idi ya fada asalin cewa gidan wane mayu ne bahaushe ne ya kirkiro saboda zamantakewa galibi gidan da zaka ji an ce mayu ne sun fi kyau a garin ai to bahaushe da ya duba sai ga cewa tauhi nasa da basu da kyau idan aka je aka aure na can a ina za a auro nasa ba za a aura ba ko da ka zo ka nemi haɗa kace zan je gidan waɗancan ƴan fararen ƴan suwar walai masu kyau yace mayu ne to duk idan ka lissafe gidan masu kyan mayu ne ina za ka dawo ba gidan nasu za ka dawo ba asali shi ne siyasar bahaushe akan maita to kaga cewa wane maye ne lalata nasaba ce da sukan nasaba wata kalmar misali ya ƙara fito mana fili da wannan ko wa alaikum assalam na'am dan maguza ba lalle bane ya zamanto sukan nasaba ce yanzu kamar wancan zina kamar maita wannan kai tsaye ya bata gidan wannan kafin a wanke wannan laifin yana da wahala wallahi amma an kace a mutum dan maguzawa wata kilba ban sa baba guje ne amma hiya musulunta dai kace masa dan maguzawa to me a ciki akwai cin zarafi akwai cin mutunci amma bai bata nasabar ba zai yi wahala ka biyo sanar wani wanda duk kake tunanin mai daraja ne ba a samu wata tangarda irin wani a cikin nasabar shi ba sai ka tadda ko a iyaye na kusa ko a iyaye na nesa ko a kakanni na kusa ko a kakanni na nesa akwai wanda ba musulmi bane ba bai bane ba maguji to dan ka ci mutum dan ba maguzawa ba zai cutar da shi ba yanzu aka iya samun arna ya zo ma da bakafata court ba hinda ne ta kar maguzanci ba da arnanci sai musulunta ubanka da bai musulunta ba akwai matsala ba matsala a ciki amma duk ubansa ko arne ne ko musulmi ne he ka jefa masa kalmar maita da abin da bahaushe yake faɗa maita ya bata gidan ko bai bata ba wallahi fa ko da kayi imani ka haƙura ka aura wallahi ana shan wahala fa
wannan yarinyar mai ya ce sai ka sai na ruwana da maita sai ka aura zaka gane akwai matsala lokacin da kai kuma naka yaron zaka girma ba kowa bane zai yi imani ya aure yayin naka kai kuma saboda mai waccan nasabar an bata ta tunda dadewa zaka sha wahala yanzu kai kai imani ka wuce to yanzu kowa zai imani aure su to shi yasa irin waɗannan kalmomin ya kamata muke janye su daga cikin al'umma ba za a daina faɗan su ba amma suna kawo hargitsi da lalacewa da rahin jin daɗi a cikin al'umma kuma ko yaje ne ma ba za a bai ba ce ai maye ne Allah ya rufa asiri suba alaikum assalam kamar na'am ba su da akwai wani babi da ake kira sababul kafa'a amma dai duk hadisan da ake kafa hujja da su ba sa inganta kuma akwai balarabe yana kallon akwai wasu sana'o'i da ake kallon ba kowa yake yin su ba sai kaskantun mutane da suke ji ba su da daraja su suke yin su to dalilin wannan yasa ake tsoron a hada nasaba da su akwai sana'ar da mutum in ya karbe ta to ya yadda da kaskanci irin su dukanci irin su mahauca irin su wanzamai a faskari to faskari wata kin zai higa ciki wata kin ba lalle bane higa ciki faskari akwai na zamani so hine baduku aiko a wannan abun nan gertai ko to irin waɗannan karadar sana'o'in ko idan mutun ya karba yake alfahari da su sana'ar gidansu ce kaza wadan baka hada nasaba da su ba inda yadda za a yi babu lishi amma mutun yayi sana'a kawai mai da ta kamar hobby ba ita ce ya rike ba ba ita ce ba ba alfahari yake da ita ba wannan babu laifi a bashi amma mutum kawai ya rike gertai ya zo ce yana son yarka kuma ba abin da zai yi a duniya haidin ke kwarya idan ta to duka kwarya ma nawa ce barin tana da ya duke ta har yanzu ma maki zaka samu kwarya ta 2000 so idan ta fahi a nawa za a duke ta kuma kwaryar ma an daina amfani da ita ko mai hudar kwano idan ya huje ya sayo foti ya sa mata bai da sana'a a duniya sai wannan sai a bashi aure dalilin cewa kar a bada din kawai mutum ana so kowa ya zama to yana da ulul himma yana da himma mai karfi babba kawai ita ce hikimar da siyasa da ko alaraba suka kawo ta amma duk hadisan da ake kawo ba su inganta ba akan waɗannan abubuwan amma ana so idan mutum zai aura ya zama to mai zuciya kuma na sha gaya wa mutane duk wanda zai yi sana'a kar ka yadda kai kaskantacciyar sana'a in za ka yi kaskantacciyar sana'a fara da ita a matsayin mafari amma kar ka yadda ka mutu da ita ba a haƙura da wulaƙantacciyar sana'a yanzu kana saurayi babu abin da za ka yi ka samu kuɗi sai kwasar kahi ka kwasa amma da niyyar fa duk abin da ka samu ba cinyewa za ka yi ba ka yi kwahin shadda an baka 5000 ka sa 5000 ka je ka sha lemon kwalba ka ci biredi ka sha taba ka sha solution ka tsaya da sabon bakka da kuma sai ka kwashe wata shaddar a wannan ba mu abokin mu'amala bane ba amma ka kwahe shadda an baka 5000 sai ka ci 1000 ka ajiye 4000 idan ka kwahe 10 ba ma ke kana da 40,000 da 40,000 zaka yi jari har abada ka bar kwasar kahi kenan so babu laifi ka yi kaskantacciyar sana'a dan kai rarrafe ka tashi amma ka rike ta har karshe babu kuma idan mutum wannan babansa ya taso tun yana karami har ya girma kwasar shadda yake dan kuma tun da ya taso yana shekara 2 nuna masa kwasar shadda kar ku bashi aure ko saboda me akwai matacciyar zuciya a gidan in ya mutu yana kwasar kahi dan sa zai mutu yana kwasar kahi kar a bashi amma da dan sa ya taso sai ya ce ba mani ma zan bi ka sai ya ce a'a kar ka bi tafi ka nemi wata sana'a yanzu kaga ya yadda wannan sana'ar akwai kaskanci a cikin ta bai kamata a mutu a ita ba to dan babu laifi a bashi amma dai uban kar a bashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin